sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu sake saurara da ku a shirinmu na hantsi ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a ƴan sanda a kasar Demokradiyyar Congo sun yi harbin gargadi saboda su tarwatsa wasu matafiya coci da suka taru domin makokin mutane bakwai da aka kashe lokacin zanga-zangar kinjinin shugaban kasa Joseph Kabila. Wakilin muryar Amurka na sashen Faransancin Afirka ya ce ƴan sandan sun dauki matakin ne bayan da dimbin mutane da ke barin wata majami'a suka fara fadin wasu kalaman batanci ga shugaba Kabila. Yan sandan sun harba barkonan tsohuwa suka kuma ƙara da harbin gargadi. Mutane biyu sun raunata yayin da dimbin jama'a suka ruga ta ko ina. A lokacin da suke cikin majami'a shugabannin majami'ar Katolika sun yi kira ga Kabila da ya mutunta yarjejeniyar da majami'a ta taimaka aka cimma a siyasance. Wadda ta yi kira ga shugaban ƙasa ya gudanar da zaɓe ya kuma sauka daga kan mulki. Sama da shekara guda kenan Kabila ya ci gaba da zama kan mulki bayan cikar wa'adinsa na biyu wanda ke zama wa'adi na ƙarshe da kundin tsarin mulkin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya bashi. Jami'an tsaro sun buɗe masu zanga-zangar ƙin jinin Kabila wuta a babban birnin ƙasar ana jajiberin sabuwar shekara inda suka kashe mutane bakwai. ‘Yan kwanaki kaɗan bayan tattaunawa ta musamman wato tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa mako mai zuwa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da ministocin harkokin ƙasashen waje a Vancouver don tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar barazanar shirin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa. An shirya ranar 16 ga watan Janairu ministocin harkokin waje na ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya za su gana domin nazarin nasarar da aka cimma na daƙile yunkurin Koriya ta Arewa na ƙoƙarin kaucewa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar yunkurin shigar da kaya taɓa rauniyar hanya. Yayin da masu tattaunawa suka zamanto daga ƙasashen da suka aika sojojinsu da kayan agaji zuwa Koriya ta Kudu don goyon baya lokacin yaƙin Koriya, jami'an Amurka sun ce ganawar ba za ta mayar da hankali ba ne wajen tsara matakan soja. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da sabon takunkumi kan ƙasar Iran jiya Juma'a, yayin da saurayi ƙirƙirar karo na uku ya ƙaƙaba sabbin tsauraran takunkumi don tilastawa Iran ta daina shirinta na nukiliya. Trump ya ce wannan shine karo na ƙarshe da zai ɗaya ƙafa kan takunkumin nukiliyar domin bayan Majalisar Dokoki da abokan hulɗar Amurka na ƙasashen Turai kwanaki 120 su inganta yarjejeniya ko kuma Amurka ta watsar da lamarin. A cewar Fadar White House, duk wata sabuwar yarjejeniya kan Iran dole ta haɗa da makaman Iran masu linzami da kuma ƙayyade irin shirin nukiliyar ta na dindindin. A jiya Juma'a, ‘yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da barkonun tsohuwa wajen tarwatsa dabban masu zanga-zanga saboda ƙudurin dokar su wato tsuke bakin aljihun gwamnati za a kada ƙuri'a a kai ranar Litinin a babban birnin Anthem na ƙasar Girka. ‘Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa lokacin da wasu masu zanga-zangar suka yi yunkurin shiga ginin majalisa. Babu rahoton waɗanda aka kama ko suka ji raunuka. Ƙudurin dokar da ya haddasa zanga-zanga tsawon mako guda a babban birnin Girka shine ake kyautar tsammanin tallafi na ƙarshe da ya rage wasu kuɗaɗe kafin kawo ƙarshen yarjejeniyar ƙungiyar tarayyar Turai da tallafawa Girka a watan Agusta. Daga ƙarshe a mako mai zuwa an shirya fafarwar Faransa zai ziyarci ƙasar Chile da Peru, ziyarar da aka tsara saboda mayar da hankali kan matsalolin 'yan asalin ƙasashen. Amma da alamu batun abin fallasa na lalata a coci da rikicin siyasa a ƙasar Peru za su dabaibaye ziyarar. kwanaki kadan kafin wannan ziyara wasu ƴan tayar da zaunatsi suka kaiwa majami'u uku hari a babban birnin Santiago na Chile suka kuma bar wani rubutaccen sako dake cewa Papa Roma Francis bam na gaba zai tarwatsa ka aje juma'a ne jama'ai suka ce babu wani da ya samu rauni wato a harharan da aka yi in banda ƴan kananan barna da aka yi shugabar kasa Michelle Bachelet ta yi kira ga ƴan kasar Chile da su karɓi Papa Roma cikin mutunci ta kuma ce har yanzu ba a san ko suwaye suka shirya wato kai harin ba
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne
kan jare ya bara ado ina kita mai yawa ya labare da gaba ado ku shafa kima idan na audi shafa kima mamma ma yar ku shafa kima in kun tina ki dan aure ne Wai mai ya zuga ki adara harkin dure mujin auranki yau sai ga ki cirayen kina sanyawa
ma da lakafin mini saga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar rahotan mu na farko zai magana akan cutar tamowa mai barazana ga rayuwar yara kanana musamman a arewacin Najeriya Rahotanmu na biyu zai magana akan abin da ke saurin kawo cutar kwalara a cikin al'umma da kuma kokarin da masana harkar kiwon lafiya ke yi a jihar Niger Najeriya wajen fadakar da jama'a hanyoyin kamuwa da cutar ta kwalara. Rahotanmu na uku zai magana ne akan tazarar haihuwa da amfanin da yake da ita wajen inganta kiwon lafiyar mata da ma ci gaban iyali baki daya. Shi kuwa rahotanmu na hudu zai yi mana bayani ne akan lokutan da cutar zazzabin cizon sauro ta fi yaduwa musamman a yankinmu na Afirka ta yamma. Rahotanmu na biyar zai yi mana bayanin yadda aka gudanar da horaswa na musamman ga jami'an kiwon lafiya a jihohin yankin arewa maso gabas ta yadda za su yi saurin gano ɓullar cututtuka masu hallaka yara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Ma da lagai da mamman Nasir.
Abin da ke rudan su. Ya'yan mu ko ki tsoma ba ai domin a daure gin dinya wanta zuwa. Ya labare da zuwa. Abin da ke rudan su mata kudi suke rudan ku. Da karkin ran gini da goma. Kar a zuga ki da 20 naira. Idan kwa bo mijinki ya baki ki hamdala ga sarki Allah ke ta gaban ka dai adana shi lallahi rajaka zai kuma dai yara bare da wallahi ya bujaka dai sa kai yarki gidan aljanna dai yara bare
Daya daga cikin cututtukan da ke yin barazana ga rayukan yara ƙanana a wannan zamani ita ce cutar tabowa. Cutar da take kama yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki. Shin ko mai sauraro ya san me ke jawo lalurar tabowa a tankanin yara ƙanana na jihohin arewacin Najeriya? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto daga kanan dabo.
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki ne na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano. Yayi ƙarin haske akan abin da yasa aka fi samun yawaitar yaran da ke fama da larurar tamowa a jihohin arewacin Najeriya.
Hakika a bangaren arewacin arewa ta yamma akalla anan ne wannan matsala ta fi faruwa. Kuma ni ina danganta abin da farko dai kashi-kashi ga ka bace ba kai yi musu aje gaba ɗaya ba. Akwai rashin sani, sannan kuma akwai masu taurin kai, sannan kuma in ka ga dama za ka iya cewa akwai wanda su kuma za mu ce kamar ko zalunci ne makamacin haka. Wannan ina magana ne daga bangaren iyayen mazan da matan gabaki ɗaya. Bangaren rashin sani, duk wadda ta riga ta sani cewar wannan matsala da yaranta ya same ta, primarily za mu iya cewa daga nonon uwa ne, inda ba a bashi nono yadda ya kamata a bashi ba, inda an bashi nono yadda ya kamata a bashi da masaniyar abin da zai samu, to ba zai shiga wannan matsalar ba. Wanda duk wanda aka karanta musu suka gani, to za ka ga cewar sun faɗaka kuma sun waraka, yaransu sun ƙoƙarin fita daga wannan. Nau'i na farko kenan. Nau'i na biyu, akwai waɗanda suke saka dangantakarsu da uban yaro ta shafi ɗan, ko idan uban ya ɓata wa ita uwar sai ta huce akan ɗan ba za ta bashi nonon ba, ko wani abu makamancin haka. Sannan su kuma ɓangaren maza nasu ina jin su kuma nasu zalunci ne, domin za ka ga cewa a duk layin da kake a garin nan daga shekara ɗaya ko biyu baya ko uku, tukubar tsire ta ƙara a layin nan, mai soya kaji ya ƙara a layin nan, rumfar indomi ta ƙara a layin nan. To amma idan ka je za ka ga cewa duk masu cinye wannan tsiren da kajin da indomin maza ne, sun bar matan a gida ba sa ba su ingantaccen abinci ballantana ƴaƴansu samu. Domin za ka yi da ni idan na gaya maka cewar sau tari idan ka ga uwa da leda a gidan biki tana ƙoƙarin samun abinci ne domin ta je ta kai wa ƴaƴanta, zai wahala ka ga uban da yake ƙoƙarin tattaro wannan abinci mai gina jiki don ya kai wa ƴaƴansa. Hasali ma in yana da kuɗin da zai saya, ci zai ci shi kadai. Su kuma a gida abin da ya ban musu ya tabbatar abin da ya ban musu ba zai ishe su ba. To kaga wannan ɓangaren za mu iya cewa ko dai zalunci ko wani abu makamancin haka. Domin idan ka ɗau kasafin ka ce za ka yi adalci, shi mai gida ya san cewa baya jinin al'ada, baya rasa jini, baya rasa ayon ɗinsa, duka yana samun nutrient ɗinsa, ba sa zubewa ta wannan ɓangaren, baya yin ciki. Saboda haka ba a ɗaukar wasu daga cikin abubuwan gina jiki daga jikinsa a yi wa ɗan da yake cikinsa. Baya haihuwa saboda haka baya rasa jini ta wajen haihuwa ko makamancin haka. Baya shayarwa saboda haka ba a tata komai a jikinsa don a ba wa ɗan da yake shayarwa. Ita mace wannan kashi huɗun gabaki ɗaya ita ce a cikin wannan ajin. Amma idan zai adalci yana da kyau aƙalla idan ya je aka haɗa masa indomi ɗaya, to ita kuma ya haɗo mata biyu ko uku saboda wancan larurai-larurai da take da su huɗu sama da shi, ita take rasa jininta ko da yaushe. Saboda haka kaga ta ɓangaren maza za ka iya cewa ko dai zalunci ne ko rashin adalci. To muna da wannan matsala a arewa, domin idan ka je kudu za ka ga cewar galibi hatta cefa ne mata ne suke zuwa su yi a kasuwa. Saboda me? Idan suka je za su siyo abin duk da suka san suna buƙata domin girkin su yi daɗi, kowa ya ce dawo. Shi ko tunda ya san ba zai ci a gidan ba, idan ya je filet ɗaya za a haɗa mana dubu ɗaya da ɗari biyar, amma in zai fita gidansa naira ɗari zai ba musu ko ɗari biyu, ita ce kuɗin cefanansu. To kaga anan akwai zalunci. Saboda haka anan ko tana so ta samo wa da ɗanta abincin da zai dawo masa da duk abubuwan da jikinsa yake buƙata, ba ta da nins. Saboda haka ina ganin a taƙaicen taƙaitawa dai wannan suna ɗaya daga cikin alƙaluman da suka jefa mu abubuwan da muke ciki.
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Wata cutar da bata bar manya balle ƙananan yara ba ita ce cutar kwalara. Cutar da masana harkar kiwon lafiya ke ci gaba da bayani da cewa taka iya bulla a kowane lokaci. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto game da ƙoƙarin da ƙwararru ke yi a jihar Neja wajen wayar da kan al'umma akan cutar. Wata cutar da bata bar manya balle ƙananan yara ba ita ce cutar kwalara. Cutar da masana harkar kiwon lafiya ke ci gaba da bayani da cewa taka iya bulla a kowane lokaci. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto game da kokarin da kwararru ke yi a jihar Neja wajen wayar da kan al'umma akan cutar.
Kwararru akan sha'anin kiwon lafiya a jihar Niger Nigeria na ci gaba da fadakarwa akan illar cutar kwalara mai haddasa amai da zawo. Dr. Husaini Ibrahim, kwararren likita ne a nan jihar Niger, ya ce rashin tsafta na ɗaya daga cikin hanyoyin kamuwa daga wannan cuta ta amai da gudawa.
Na farko dai wurin tsaftace muhallinmu da kuma kayayyakin cin abincinmu da ruwan da muke sha da gewayen muhallinmu yana ɗaya daga cikin muhimmancin abubuwan da ke kawo irin abubuwan. Saboda idan an duba daga wurin kwanon da muke cin abinci ma muna da matsala. Wai su ma bayan sun wanke kwano sai ka ga cewa sun bar su a buɗe. Kuma ya kamata su kai su cikin kitchen su rufe. Ina son samu ne ma su rufe shi da leda. Saboda kowane lokaci kula ya faɗa kan komai ya kai kashin wani cuta. To wannan yana iya kawo irin wannan ciwon. Na biyu wurin yara kamar su feeding bottle lokacin da ake yayin feeding bottle da sauransu. Cokulan nan nasu ya kamata a tsaftace su da kyau kuma a wanke da ruwan zafi kafin a ba su. Yanzu ma da ba mu cika amfani da shi. Cokulan da ake amfani da shi ya kamata a dinga wankewa. Amma mai ba da abinci kamar uwar kenan kamata ta wanke hannunta sosai.
Yawan murɗawar ciki tare da yin zafin jiki ga yara ƙanana na ɗaya daga cikin alamomin kamuwa daga wannan cuta ta amai da gudawa, kamar yadda Dr. Husaini Ibrahim ya yi ƙarin bayani.
Na farko akan samu alamomi kamar guda manya-manya kamar guda biyar. Na farko yaro zai fara da kuka har sai ko meye ne ke damun shi, ya dinga murɗawa ciki-ciki ba san wani lokaci ma ba ganewa. Saboda yin wannan cututtukan yawanci suna ɗauke da aida kwayoyin cutan worms tsutsa, wai su kuma suna dauke da cutan typhoid da sauransu. Duk wannan abubuwan sukan je su tsane a hanji na ƙasa, babban hanji kenan, ta wurin da abinci yake bi ya zama bayan gida ya wuce ai kashe shi. To daga nan yaro sai ya dinga murɗa ciki, ya hana mamun bacci, ita shi ma bai hana ma kanshi bacci. Na biyu jiki zai dinga zafi.
A halin da ake ciki dai, Dr. Husaini Ibrahim ya ce ɗaukar matakin hukunta masu toshe hanyoyin ruwa tare da zubar da shara ko ina zai taimaka matuƙa wajen shawo kan yaɗuwar cutar ta kwalara.
Wasu na ba da shawara ga wannan gwamnati cewa a kafa mutane community health extension workers, idan aka ba su ƙarfi da kuma license na kama mutane kuma ba su kuma abin da ya kamata. Because an ce aiki bai yi ba biyan su ne. Mutum ya sai da ranshi da daddare ka ce ma wani ya tashi kada ya kashi a wuri, mai yiwuwa yana ɗauke da wuka ka sani. Saboda haka gwamnati ta ba su ƙarfi, duk wanda aka kama aka kawo ofishin duba gari in ya je kotu ya biya 100,000 gobe ba zai ƙara ba. Na tuna lokacin David Mark, in ka kuskura kai tsari a bangon gidan wani aka sojoji suka kama ka, wallahi sai ka ba za ka ƙara yi shi.
Dr. Husaini Ibrahim, kwararren likita a jihar Niger kenan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Lafiya Ubangiji ma kai nake, lafiya Ubangiji ma kai nake waje, lafiya Ubangiji ma kai nake waje. Ya Rabbana idai ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu yin har na zo da koko. Ya Rabbi kara kara man dan idi da sako, bibiya wa mai nisa har ta riski babo. Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko, umai na sarrafa Allah ce da ni in biko. Baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, karka shafa roko na ziljada da hasbi. Ba nisansa ta tace du yana shakalbi, nai roko da mai haske musu dafa habibi. Shi kadai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa ko aja da jirgi. Lafiya Ubangiji ma kai nake wa bege,
tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar kuma kane korama a fashi shi ya saukara yayye duniya a hushe bangwari su tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na ba komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa daukar ne bai gamo da saki
a maradin jamhuriyar Niger kuwa jami'an kiwon lafiya ne suka bada jadawalin yawar waɗanda suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro har na tsawon watanni uku da suka gabata inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Tuta mai matakar ta'annaci kuma bata da lokaci wajen gallazawa mata masu ciki ya zuwa kanana yara. Madam mun kaila Nafisa to jami'ar waye kai a likita kofa 17 ta Maradi ta kawo jerin sunayen watannin da cutar zazzabin cizon sauro ta yi aiki ga mutane.
To cutar zazzabin cizon sauro a watan jiya mun samu inda suka kamu da cuta mutum 110 a cikin watan Augusta mun samu 1188 a cikin watan September mun samu 1815 a cikin watan October mun samu 1099 a cikin November mun samu 719 a gaba ɗayan su duka mun samu 5331
sai daga a cikin watan October da November cutar zazzabin cizon sauro ta sauka ta rage me kawo haka
saboda an samu zagaye na CPS maganin rigakafin sauro na kananan yara an yi zagaye cikin anguwan ne an yi ba yara shi yasa aka samu yayi kasa
da ma sakaci ya zuwa rashin kulawa na abin da ke sa waye mata shiga matsala ga wata mata kamar me take fama da shi
masassara
tun tsawon lokaci
ta kai sati
kuma sai yanzu kika zo
a na zo dawowa ne nayi na zo mata allura aka sai magunguna masassara ce ba ta sabaka
mun ba kisa abin da ya jawo mata masassara ba kenan
gaskiya ban sani
ki san da cutar zazzabin cizon sauro ba
na ji ana gani
ke ji ana gani cutar sauro yanzu ke ba ki san matakin da zaki dauka ba
a muna kwana cikin gidan sauro kullum
to yanzu ina mata ka riga kai kenan a nisan tarjuta zubancin sauro kowane lokaci madamman kalin fisitu da kira
to kiran da za ni ma mutane a rika zawwa ligita balle mata masu juna biyu su rika zawwa awo a zo ligita saboda mutum ya samu rigakafin cutar sauro yannan kuma a kiyaye tsafta cikin gida kowane lokaci ana cikin tsafta shi zai kiyaye cutar sauro
to su kananan yara yanzu a kula da su
kananan yara ya zaman to kullun a rika sa su kwanta cikin gidan sauro
akwai mata wani bai yaro ya samu matsala sosai su kawo shi asibiti ina kira gare su
kiran da zan yi su da kashi yaron ka yana da dan zahin shi kika zabura ka zo likita za a samu a yi treatment shi a mishi magani a kan lokaci tun abun bai yi karhin shi ba
Shu'aibu Mani muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Mani jami'an kiwon lafiya a jihohin arewa maso gabas sun sami wani horo na musamman da zai ba su damar fahimtar kullar cututtuka daban-daban da ke addabar yara da mata Amina Abdullahi Girbo ta aika mana da rahoto.
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya WHO ta gudanar da taron bitan wa jihohin Arewa maso gabas kan yadda za ana samun labaran bullar wani cuta ko annoba da ta yadu a ƙauyuka da yake bude taron bitan pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na jihar Bauchi
akwai daban da muke kira TSN nurse wanda su ne suke taimaka mana wajen reportan cututtuka musamman masu yaduwa a cikin al'umma wanda kowane local government su suke yin reporting din inda aka ga ciwo ko kamar ciwon sankarau ko wani amai da gudawa ko dai wani ciwo da zai addaba al'umma to wurin suke gaba to yau mun zo ne musu bita sai da kwarewa kan aikin su sannan kuma akwai wani sabon salo da aka kawo yanda za a dinga amfani da na'ura mai kwakwalwa a dinga reporting wanda daga sun gani suka sa a cikin wannan na'ura zai tafi cikin yanar gizo za mu ganshi immediately shine abin da ake kira e-surveillance to yau za mu bita kuma za a ba su wannan handset din za su dinga amfani da shi a cikin local government din su mu kuma za mu dinga ganin abin da suke yi immediately WHO dama muna haɗin gwiwa da su yanda da surveillance su ne suke karfafa shi musamman kaga yanzu polio muna ganin kamar mun kusancin karfin ta to in ba zage dantse ba an tabbatar duk wani lungu sako sako ana kula ana reporting yanda aka ga alamu to ba in ba surveillance quality surveillance zai wuya ka cika kawar da duk wani ciwo a duniya saboda zai iya yaduwa a cikin al'umma ba tare da an sani ba amma su suna da nasu system din suna da informants su a cikin community wanda suke giya musu kuma sai su giya mana mu kuma sai mu take action eh to abin da muke fata shine su koyi abin da kyau kuma dama mun san suna kokari su dada kokari akan aikin da suke duk wani cututtuka da ya kamata a ce an yi reporting kar a bata lokaci kai saboda in ba su aikin sun da ya kamata ba aka bar ciwo mu nan muna zanna ba shi ba mu sani ba yake ta yaduwa cikin al'umma kaga za a sha wahala kafin a taro kan shi kuma maimakon a ce da an dauka sai an yi waya ko an kawo takarda yanzu kawai immediately ka sa zamu ganshi kaga an lokacin da za a dauka a yi reporting ya ragu saboda duk yanda suka ji akwai commitment din nan su kuma za su da jin karfin gwiwan kawowa yanzu nan gaba ɗaya na notice ne amma saboda yawan mutanen ba zai yi duk a kawo su lokaci guda ba saboda haka an raba su kwana biyu za a yi wa guda uku in an gama da su kuma sannan sai a yi wa guda uku yanzu yau ana yin na yau da gobe kenan ana yin na Bauchi da Adamawa da Taraba in an gama za a yi Gombe Yobe da Borno amma duk anan Bauchi za a yi shi yanzu haka sun fara wannan sun gama kuma kowa za a ba shi wannan hasid din za a musu bita akai sannan kuma za mu je su fara aiki da shi a cikin communities saboda dan kaga mutum yana zazzabi baka san menene ba kar ka je ka dauka kai dan jarida ko dan wani abu ka ce kaza ya faru a waje kaza to akwai matakai da ake bi irin wannan shine surveillance su wannan officers din haƙƙin su ne duk abin da suke a community su reporting
shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa da suke jawabi wanda suka samu halartar taron bitan
my name is Adamu Inuwa da sanu ganjuwa yaje to nan dai an gayyace mu ne saboda a ƙara mana sani akan aikin mu wanda muke yi da an samu dan sauye-sauye wanda da muna amfani da takarda ne wajen supervision akwai wanda muke zuwa sati-sati muna amfani da takarda muna shigar da bayanan da muka samu a asibiti to amma yanzu ana so a bamu ilimi wanda saboda duniya ta ci gaba ana so a yi amfani da waya ta hannu wanda ake amfani da ta wajen daukan labari wanda duk abin da ka dauka direct da tafi zuwa ga wanda ake so ya amfani
I am Comfort T. Latuba from Taraba State in local government. To nazo ne in koya in an koya min ni ma zan je sai in ji ma mutane na don in sirar da su daga wannan cuta.
Wasu da suka samu halartar taron bitan da ya gudana a otal din zaren dake nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoton daga Bauchin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmed Galeka
Masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya Huta lafiya. The voice of America.
To je jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.